Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma 22 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan muhimmancin ruwa.
Ke Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin mu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya, sannan ta tantabi jama'a akan muhimmancin ruwa a rayuwarsu. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwallama.
Sai ku yi ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu tunduma cikin sharin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen Hausa Abuja Shamsiyya Hamza Ibrahim, inda ta fara da jin tabakin jama'a akan muhimmancin ruwa ga dan Adam.
Da farko dai sunana El Sadiq Mukhtar na Kanda Jos. Shi ruwa ta bakin wani mawaki cewa yayi ruwa ba shi da maki, idan ka yake shi ya zama dan kana son shi ne, kuma idan zaka yi abinci dole zaka buƙaci ruwa, haka nan ma idan zaka yi wanka, shuki a gona ko kuma gini dole da shi zaka yi. To kenan kun ga ta kowane fanni a rayuwa ruwa yana da matukar muhimmanci ga rayuwar dan Adam. Ta ina ko zan iya rayuwa babu ruwa? Jikin mutum na buƙatar ruwa domin gudanar da muhimman ayyuka kamar wajen daidaituwar yanayi na zafi ko sanyi tare da raye wasu muhimman sinadaran gina jiki. Bincike ya nuna cewa mutum zai iya rayuwa ba tare da ya ci abinci ba na tsawon kusa da sati 3, amma da ƙyar ya rayu babu ruwa na tsawon kwanaki 3-4. To kun ga ai ba zan iya yin rayuwa babu ruwa ba ko kadan.
Sunana Isabi Sujibya. Gaskiya ruwa suna da muhimmanci sosai, ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya, saboda ni na kusan ko lokaci dinga shan ruwa, saboda likita ya ce ruwa ko don lokaci yana wanke ciki da sauransu. So gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba, kuma kowa ma gaskiya ba zai iya ba, because mutum zai amfani da shi abubuwa da yawa a rana. So gaskiya ko ruwa ya dauke mun na awa daya, gaskiya ba zan ji daɗi ba gaskiya totally.
Assalamu alaikum, sunana Ummi Muhammad Hausa. Wai suka ce ruwa abokin rayuwa, muhimmancin ruwa a rayuwar dan Adam wanda ba zai misaltu ba. Ni a karan kaina, idan yanayi na zafi ya shigo, nakan iya shan ruwa kamar lita 5. Idan yanayi ya canja, nakan iya shan ruwa kamar lita 2 ko lita 2.5 a rana. Sannan kuma a bangaren mu'amala da ruwa a gida, ya danganta kamar ni a gidanmu muna rayuwa mun kai mu 20, mukan bata kwanuka da yawa wajen cin abinci. A bangaren wanke-wanke a daily, muna iya bata ruwa akalla ba kasar ba kamar lita 75.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Farida Muktar Aliyu. Gaskiya a halin gaskiya yanzu dai ruwa shine mai muhimmanci sosai. Gaskiya ruwa rayuwa, Hausa suna cewa ruwa shine rayuwa. Gaskiya ni ba zan iya zama ba ruwa a cikin gidana ba. Dan ruwa shine komai, duk abin da zakai sai da ruwa gaskiya. Inna wadan ma ai na dole ruwa shine gaskiya. ruwa rayuwa ka gaskiya ba za ka iya dan adam ma dan nake ai ba za ka iya rayuwa ba ruwa a rayuwarka ba gaskiya kiduwan ma ku kana jin kishi ruwa ya kake ri bar sana'a ce ira abubuwan yau da gobe irin dai na abin da dan adam yake bukata wanka bayan gida fitsari wanki waye duk abin da zaki a rayuwarki sai da ruwa ko da wani abu da ya faru da ke ko wani ke komai zan gaya miki ruwa shine gaskiya ba zan iya rayuwa babu ruwa ba gaskiya
sunana Muhammad Awal Umar a takaice idan babu ruwa babu rayuwa ruwa ginshiki ne na rayuwa dan adam misali ruwa yana wanke koda ruwa kuma yana hana bushewar makogaro ruwa yana kara lafiya ruwa yana wanke mara da ruwa ake yin abinci da wasu abubuwa na rayuwa
assalamu alaikum sunana Karima daga Kano wato gaskiya ruwa shine ginshikin rayuwa dan muna amfani sosai kamar ruwa shine ma rabin rayuwa dan in ba shi ma ba za a samu abin da ake so ba da shi muke amfana mu ci abinci mu yi wanka mu yi walwala gida mu gyara yara mu gyara gida duka dai ruwa gaskiya shine ma ginshikin rayuwa gaskiya in babu ruwa ai rayuwa ma ba za ta yiwu ba abu ne mai amfani sosai a rayuwar dan adam
To assalamu alaikum a takaice dai sunana Aisha Sani ruwa na da muhimmanci a gare mu gabaki da al'umma saboda ni in babu ruwa bana jin dadin al'amurana na tsaftace saboda yara da shi muke komai da komai girke wanki wanke wallahi in ban da ruwa ko unguwa wallahi na fita hankalina a tashe yake amma idan aka debo min ruwa aka zuba min sai hankalina ya kwanta ruwa na da muhimmanci a rayuwar mu dan in ba ruwa ba za mu yi tsafta ba amma inda ruwa komai namu yana tafiya daidai ruwa mahadin rayuwa ne
sunana Abdulsalam Hamza ruwa a rayuwar dan adam gaskiya yana da muhimmanci saboda babu yanda za a yi dan adam ya rayu ba tare da amfani da ruwa ba sannan kuma kalla a rana ko kuma in ce a kulli yaumin mutum zai iya tana da ruwa a ce lita ko lita 25 ko lita 50 insha Allah ina ganin wannan yana iya isan mutum har wunin daga safin ranar zuwa yinin ranar zai yi amfani da shi daidai yanda ya kamata
sunana Jamila Aliyu Tabaku ruwa rayuwa tabbas ruwa shine rayuwa idan babu ruwa babu rayuwa idan kuma muka koma amfanin lafiyar dan adam mukan ji likitoci suna mana bayani akan muhimmancin ruwa a cikin rayuwar dan adam dan ruwa yana da matukar muhimmanci ana iya rayuwa ba abinci amma in babu ruwa gaskiya ba a rayuwa saboda ruwa yana da matukar muhimmanci a jikin dan adam sannan in muka koma kan muhalli shi kanshi muhallin idan babu ruwa ba za ka samu kai tsaftan muhallin ba ruwa yana da muhimmiyar gudunmawa yana da muhimmiyar rawan da yake takawa a cikin rayuwar dan adam shi kanshi tsaftace muhallin sai da ruwa
Sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Shamsiya ba ta nisa ba ta samu tattaunawa da likita da zai gabatar mana da kansa
sunana Dr. Muhammad Suleiman ma'aikacin lafiya ne tare da jihar Jigawa ina aiki da General Hospital Ringin Jigawa State kuma ina matakin aiki na medical officer senior medical officer
to doctor za mu so mu san muhimmancin ruwa ga lafiyar dan adam da ma muhallin sa
ruwa yana da muhimmanci sosai ga rayuwar dan adam kusan in babu ruwa babu rayuwa ma gaba daya domin mafi yawan sinadarin da ke jikin dan adam zaki samu ruwa ne ya tattaru ya kunshe shi ko da a cikin jini ne kuma sinadarai da suke yawo a cikin ƙasusuwa ko jijiyoyi da kamar ta kanta kwakwalwa da dai sauran sassan jiki na ɗan adam. Saka ruwa yana da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar ɗan adam musamman ta ɓangaren lafiyarsa shine shi ruwan shine yake raya dukkan sinadaran halitta wato na jikin ɗan adam da suka gina shi gaba ɗaya. To dukkansu ruwa ne, idan ƙasusuwa ne, idan jijiyoyi ne, idan fata ce, da duk wasu sassa dai na jikin ɗan adam za ki samu duk waɗannan ƙwayoyin halittar na cells da suke jikinsa ruwa ne yake yawo yake gudana a jikin. Bayan wannan daga cikin muhimmancin ruwa shine idan ɗan adam ya ci abinci saboda ya rayu, to kafin a nannarka wannan abincin ya zama kowane sassan jiki ya samu kasansa, to ruwa ne zai yi wannan aikin nannarka abincin a zazzagaya da shi a cikin jini sassan jikin ɗan adam. Bayan wannan kuma shan ruwa yakan hana ɗan adam ya kashe ƙishirwa, domin in ba a sha ruwan ba ƙishirwa za ta addabi ɗan adam ya zama cewa ya galabaita ya kasa samun sukuni ya yi abin da ya kamata. Bayan wannan ga daga cikin abin da ya fi komai daɗi, ruwa yakan sa ɗan adam nishaɗi saboda zai sa shi ya zama ya yi tsafta, idan ya yi wanka ya ga yana cikin annashuwa tsaf-tsaf da shi babu damuwa, komai yana tafiya daidai. Saboda haka yana da mahimmanci sosai sosai a jikin rayuwar ɗan adam. Wannan kuma daga cikin amfanin ruwa har ila yau akwai ita kanta bugun zuciya. Zuciya da take buga jini ya harba yanda ya kamata, da take buga wannan kore yaushe, jikin ɗan adam ruwa ne yake kai jini ya buɗe ƙofofin zuciyar ta harba don jiki ya sami abin da yake buƙata na rayuwa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin muhimmancin ruwa ga rayuwar ɗan adam.
To da yake ka taɓo fannin da ya shafi lafiya musamman ma ga ɗan adam, in muka duba muhallin ɗan adam menene muhimmancin da ke tattare da amfani da ruwa ma?
Na'am, ruwa har yanzu a muhallin ɗan adam yana da muhimmanci sosai sosai saboda ba ɗan adam ɗin kaɗai ba, wani abu da yake rayuwa a cikin muhalli inda muke rayuwa. To za ki samu cewa su ma suna buƙatar ruwa, domin daga cikin muhallinmu za mu samu akwai shuke-shuke, akwai tsirrai, akwai dabbobi, sannan kuma akwai yanayi na ƙasa kamar duwatsu da sauransu. To su ma waɗannan halittun da Allah ya yi da suke muhallin ɗan adam, sai ki samu masu ran daga ciki kamar tsirrai da dabbobi, su kansu idan ana so su rayu su ma sai da ruwa za su rayu. To idan sun rayu, ko ya zama shuke-shuke ne ko ya zama dabbobi ne wanda suke yawo a wannan muhallin na ɗan adam, to sai ya zama cewa nishaɗin ɗan adam ba zai cika ba, sai waɗannan abubuwa da suke muhallinsu su ma sun samu wannan ruwa sun rayu. Wannan kenan. Sannan bayan wannan shi kansa muhalli, idan muka ɗauka ɓangaren da ba tsirran ba ko ba masu rai ba kamar duwatsu da ƙasa kanta, to ita kanta akwai fa'ida da ruwa yake da shi a kanta. Saboda shi ruwan shi ne yake buɗe hanyoyi da zai zama cewa ƙorama ta ruwa a nan gefen zuwa ga wani kududdufi a can, ko wani rafi, ko wani tafki, shi ma duk ya haɗa su daga wani gefe zuwa wani gefe, daga wani gefe zuwa wani gefe, ruwan ne yake har haɗa waɗannan wuraren ya zama cewa duk an raya su gaba ɗaya. Sannan dabbobin da za su rayu a cikin muhalli ko kuma shuke-shuken da za su rayu a cikin muhalli, duk za ki samu cewa da dai ruwan dai su ma suke amfani. Sannan shi kansa muhallin idan ta kai ta kawo ya caɓe ko kuma ƙazanta ta yi yawa a cikinsa, to ruwan shi kansa shi ne cikin hikimar Allah zai zo ya wanke shi, ya kai shi inda ya kamata ya kai shi, ƙasa ta ɗauraye shi, ya gauraya da wannan, ya gauraya da wancan, har ya zama cewa babu wani abu da zai damu ɗan adam na wari ko hamami ko cuta da dai sauransu. Wannan yana daga cikin shi ma amfani na ruwa ga muhalli na ɗan adam.
To dakta, idan muka taɓo adadin da ya kamata ɗan adam, ko akwai wani takamamman adadi da jikin ɗan adam yake buƙata na ruwa a koda yaushe?
Na'am, masanan lafiya da binciken kwakwa sun ce ɗan adam matsakaicin ɗan adam namiji yana buƙatan ya sha ruwa kamar kofi goma, ɗan kofi haka kamar na shayi, kofi goma a rana namiji kenan. Shi ita kuma matsakaiciyar mace ana buƙatan ta sha ruwa kamar kofi bakwai zuwa kofi bakwai da rabi. In kika lura za ki ga yawan buƙatuwar ruwa na maza ya fi kamar yanda mata suke buƙatuwa ga ruwa. Wannan ko yana da nasaba ne da yanayin halittar kowa, mata sun fi yawan ruwa a jikinsu saboda kazar-kazar din mata ba irin na kazar-kazar din maza bane, saboda haka jikin maza ya fi kona ruwa da wuri, shi yasa maza suka fi bukatuwa ga ruwan fiye da mata. To wannan ruwan da ake so dan adam ya sha, kamar kofi a ce 10 bangaren maza kar ko kofi 7 bangaren mata, ba wai zallan ruwan bane, har da abincin da aka hada ruwan gaba da yanka hada a rana ake bukata ya zama dan adam ya sha. Misali a ce daga abin da ya shafi karyawar safe zuwa abincin rana zuwa abincin yamma, da dan abin da ake sha a tsakani na shayi ne ko kofi ne ko wasu abubuwa da ya shafi lemo da kayan marmari, to duk dai abu mai ruwa-ruwa da abinci da za a dafa mai ruwa-ruwa da ganyayyakin da ruwan da yake jikin abincin da ganye-ganyen, to su ne gaba ɗayan an hada su an matse su waje guda. To in aka ce akalla abincin da mutum ya ci a wannan wunin zai kai kamar kofi 15 shi ne lissafin da ake ba wai ruwa gayansa da mutum zai diba ya sha haka a kofi ba.
Wasu na cewa kamar a misali idan sun ci abinci ba sa iya su sha ruwa zallansa ko bakin ruwa da ake cewa, wasu ma suna cewa su kwata-kwata ma sukan yi ne har ma su yi kwanaki ma ba su sha ruwa ba, shin akwai illa da hakan ke haifarwa?
Waɗannan zaki samu bakin ruwan ne ba su sha ba, amma abu bai ruwan sun sha. Kamar misali in sun dauko abinci za a ga sun nemi kunun zaki ko koko ko shayi ko lemon kwalba, amma ruwan ne bakin shi ba su sha ba, amma zai yi wahala su gama cin wannan abinci su sake wuri a ce an ci na safe an ci na rana an wai har zuwa dare wai su ce ba su nemi abu mai ruwa-ruwa sun sha ba, zai yi wahala sai dai su ce bakin ruwan kansa ba su sha ba. To amma sun sha abin da ya zama an surka ruwa a cikin sa aka hada shi ya zama ya gauraya, to kamar sun sha ruwa ne sai dai ba zallansa ba. Saboda dan adam a kimiyyance yadda aka yi lissafi bayan da za a yi a ce wai shi yana rayuwa kawai da cin abinci babu shan ruwa zalla a ce zai iya rayuwa, saboda abincin ma da aka je aka dafa da ruwan da aka zuba ma abincin, wani zaki samu ire-iren waɗannan jama'ar abinci mai ruwa-ruwa yawanci suka fi ci, shi yasa yake rike su yanda ba sai sun buƙatu ga ruwa ba. Ma wanda ya je yana cin abincin da zai nemi ruwa sosai kamar wanda ya ci dambu ko wanda ya ci rogo ko doya ko wani abu da yake dan shaƙe dan adam da zai buƙaci ruwa, ai wannan din rashin shan ruwansa zai yi wahala a ce wai zai nemi abu mai ruwa-ruwa ba.
To akwai wani alamomi ne da rashin ruwa a jiki ke nunawa?
Kwarai kuwa. Idan akwai rashin ruwa a jikin dan adam akwai alamu. Alamun kuma sun hada da masu dan sauki-sauki har zuwa waɗanda za su galabaita dan adam idan ba a yi da gaske ba. Masu dan sauki-saukin da za su nuna cewa jiki na buƙatar ruwa yanzu ga rashin ruwa shine yawan kishin ruwan kansa. A ce mutum yana yawan jin kishin ruwa sai ya nemi ruwa yana sha, sai dai in jarrabawa aka samu yana da cuta kamar irin ta ciwon siga da take yawan sa a riƙa shan ruwa, ko kuma yana yawan aiki a cikin gu mai zafi da zai zama ruwan jikinsa na yawan ƙonewa ko mai aiki ne na nauyi da galabaita jiki da zai zama an galabaita ruwa ya ƙone da wuri. Amma ba irin wannan ba, mutum ya je yana yawan jin kishin ruwa alama ne na cewa ruwa ya fara karanci a jikin ɗan adam. Bayan wannan mutum ya ji kuma yana yawan kasala, yaji yana yawan kasala bayan ba zazzabi ba ne ba ciwo ne da ciwo ba wani abu ba ko ba karsashi sosai a jiki ko ba walwala sosai, to yana gaya mar cewa watakila jikin yana dan buƙatan ruwa. Sannan ga bushewar makoshi ko makogaro, mutum ya ji makogoronsa ya bushe yana dan buƙatan ya jika shi da ruwa da dai sauransu. Bayan wannan kuma idan tafiya ta yi tafiya abin yana nema ya ta'azzara, sai a ga mutum saboda rashin ruwa a jikinsa sosai-sosai baya iya zuwa ma ya je ya yi fitsari sosai-sosai. Ya fi shan ruwa ya fi zuwa ya yi fitsari. Wanda baya shan ruwa da yawa bai cika zuwa ya je ya yi fitsari ba, ko da yake yanayi yakan sa wani lokaci ya waita fitsari ya canza ko ya ƙaru, kamar da sanyi an fi fitsari da yawa da zafi, kuma jikin ɗan adam yanda Allah ya halicce shi ba zai riƙa zubar da ruwa da yawa ba, domin zafi ya yi yawa sai jikin ya riƙa kokarin ajiye ruwa sosai sosai a jikinsa. In ba irin wannan yanayin ban kaga baka iya zuwa fitsari sosai sosai, to yana nuna kai baka cika shan ruwa mai yawa ba, saboda haka wataƙila akwai damuwa. Ko kuma idan an je shi kansa fitsarin in mutum ya yi sai ya lura wani irin kala ne fitsarin. Idan fitsari yana fita fari-fari kamar ruwan da ya shiga jikin ɗan adam, to ya yi kyau jikin ɗan adam na shan ruwa yanda ya kamata kuma yana fitar da ruwa yanda ya kamata. Amma idan ya zama cewa fitsarin da ke fita ya fara zama karan ɗorawa, ɗorawar da bata turu sosai ba sama-sama, to wannan ma ba damuwa sosai. Amma in aka ga ya yi ɗorawa ya fito kalan ɗorawa sosai-sosai ya turu, to yana nuna cewa kai shan ruwan ya karanta, ya kamata a ɗan ƙara shan ruwan sosai don ya zama ya sirka ya dan fara fare-fare sosai. To idan ku ya fara zama jajjaje fitarin a to wannan ma shikenan kawai. Ya nuna maka cewa to fa jiki zai shiga halin galabaita in ba a yi da gaske ba domin fitsari har ya fara canza ya fara jajjaje fare-fare ko dorawa haka.
Haka. To wasu na danganta cewa mantuwa da toshewar kwakwalwa ma yana da halaka da rashin shan ruwa. Ya gaske wannan lamari yake?
Eh za a iya cewa haka ne saboda daga cikin amfanin ruwa kwakwalwa tana buƙatar ruwa fiye da kima. Wajen kashi inji masana kwakwa suka ce kusan kashi 60 zuwa 70 na ita kanta sinadarin kwakwalwar dan adam ruwa ne yake yawo a cikin ta yake gudana saboda haka tana buƙatan a rika jika ta sosai da ruwa yana yawo daga bangaren jini da ruwan da ya shiga jikin dan adam ake harba shi ita ma take samu yanda ya kamata idan ruwa yayi ma jikin dan adam kwauro daga cikin bangarorin da ke galabaituwa cikin gaggawa akwai kwakwalwa daga ta wahala ita kuma sai ta fara sa mutun ya gigice ko ya fara mantuwa ko ya fara wani abu na shauni-shauni a ga kamar ya fara zama zautacce haka da dai sauransu.
To a likita idan muka ƙara waiwayar fannin muhalli da irin illa ne rashin ruwa ke haifarwa ga muhalli.
Gaskiya kan rashin ruwa ga muhalli na da illolinsa tunda misali za a shiga yanayi na tsirrai na abinci zai zama cewa an samu wasu fito yanda ya kamata ba. Saboda haka dan adam zai samu barazanar abincin da zai ci. Sannan akwai dabbobi da ke taimaka ma ɗan adam su rayu tare da shi waɗanda su ma yakan amfana wajen abinci da su saboda haka nan ma za a iya samun damuwa sannan kuma za a iya samun dumamar yanayi idan aka samu dumamar yanayi muhalli ya canza zafi yayi yawa akwai cututtukan da za su feso sosai ya zama sun tashi saboda sun fi son yanayi na dumama da zafi sai kwayoyin cuta da yawa ya zama sun ta'azzara sun hayayyafa sai aga cututtukan da ba su saba yaduwa ko su yi tsanani ba su ma sun fara yaduwa ko suna tsanani sannan kuma dan adam zai shiga hali na galabaituwa bai da walwala bai da sakewa domin zai rika yawan zufa zai rika yawan gajiya kwakwalwar shi za ta rika yawan saurin gajiya sannan sai ya zama cewa dai jikin ba daɗi sosai sosai har inda karancin tsafta sai ya zama cututtukan fata saboda rashin wanka ko rashin isasshen ruwa da sauransu a muhallin duk ya kawo ire-iren waɗannan.
To muna godiya dakta da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai a shirin yau da gobe.
To Allah ya saka da jeri ni ma ina godiya Allah ya taimaka.
Saurari kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin mu kwalamar mu a jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Mai sauraro barkanmu da sake saurara da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. Yau muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud ta kamfanin Sweet Twist wacce za ta gabatar mana da girki irin na mutanen kudancin Najeriya. Yau za mu leka kasar Yarbawa ne inda za mu ga wata miya wadda aka sani Malam Barabe da ita. Hajiya barka da zuwa.
Barka ka dai mai sauraro.
Me ma kika ce sunan miyar?
Yau za mu yi begedi su. Wato a Hausance miyan wake.
To me da me ake bukata idan za a yi wannan miya na wake?
Don wani gida za ta yi miyan begiri tana bukatan wake, tana bukatan gusasshiyar kifi, tana bukatan crayfish, tana bukatan daddawa, tana bukatan iru kenan, tana bukatan manja, tana bukatan barkono, tana bukatan sinadari mai dandano, sannan tana bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta wanke waken ta kaman waken da za a yi kosai ko alala.
Wato ma'ana dai a cire hancin.
Yawwa, a jika ta wanke ta a gama ta, sannan uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora ta ta sa mata ruwa. Uwar gida za ta bari ya nuna ya nuna ya nuna har sai ya narke.
To,
za ki ga kaman kamu ya narke tas, ya yi laushi, ya yi libis. A wannan lokacin.
Kafa wanda za ta sa mishi dan ya yi libis
din. Eh to, tana iya sa kanwa. Wasu kuma za ki ga su hannunsu da sun saka ma ba sa bukatan kanwa. Kai in kika sa sai awa ɗaya su da sun sa minti 30 ya nuna. To idan ko idan uwar gida mai ba mai saurin da huwa wake bane to tana iya dan diga mishi ko dalam ko kanwa ko kuma ta sa mishi baking powder. Yawwa, sai laushi da izinin Allah. Idan ya nuna ya nuna ya laushi sai uwar gida ta wani lokaci. Wasu za ki ga idan ya nunan suna nikawa.
Zan ya kara laushi.
Zan ya kara laushi. Wasu kuma za su burke shi. A burke shi. Sai ya zama ya nuna to sai uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora nama ta sa sinadari mai dandano ta sa gishiri ta dan yanka albasa. Idan ya tafasa sai ta kara ruwa akan naman ta ta rufe shi ta kara barin sa ya nuna. Har sai ya yi laushi. Idan ya nuna sai uwar gida ta sauke juye shi daga cikin wannan tukunya ta saka a kwano sai ta maida wannan tukunyan kan wuta sai ta ɗebi manjanta sai ta zuba. Idan ta zuba dama uwar gida na da nikakken barkonanta da albasa sai uwar gida ta dan zuba a cikin bayan ta sa manja kenan sai ta dan soya shi. Idan uwar gida ta soya shi sai ta ɗauko wannan ruwan wake da ta riga ta dafa shi ta burke shi ya zama kaman kamu sai ta juye shi a cikin wannan soyayyen kayan miya.
To
sai uwar gida ta hautsina ta hautsina ta gani duk abin da take bukata kallan ya bata kallan da take bukata. A nan uwar gida sai ta kara sai ta zuba mishi crayfish dinta ta saka shi daddawanta ta dauko sinadarin mai dandano ta zuba ta sa gishiri ta dandana ta ci. Idan komai ya yi daidai dandanon ya yi wa uwar gida sai ta rufe tukunyanta ta bar shi ya dan tausa ya samu ya haɗe. To uwar gida tana iya ɗiban ruwan namanta ta zuba a ciki idan har shi ainihin waken bai yi ruwa ba kenan. Idan kuma ya yi ruwa to uwar gida ta bar miyanta haka
saboda dama
da kauri ake shan shi. To amma idan kuma babu to uwar gida na iya dan ɗiban kaman cokali biyu na tafashashen ruwan naman ta tasa saboda abin da ya sa mun shaka kin ga shi kanshi waken dama mai zaki kuma ga crayfish ga busasshen kifi ga duk dai sauran nama da abubuwa da yawa da dandano da tasa. To amma ana bukatar ruwan naman ma shi ma ba laifi bane idan kasa. Uwar gida tana iya dan digawa a ciki ta bar shi ya nuna ya haɗe sai uwar gida in ta duba ta ga waken ta ya haɗe da kayan miya da shi ainihin man da ke ciki ya zama ya saje ya zama ɗaya. To uwar gida sai ta dandana ta ga menene bai ji ba ta dan gyara sai ta sauke ta ci da tuwon shinkafa.
Hanya ta yi to to kuma ita wannan miyar za a iya ci shi da shinkafa ko kuwa a sai tuwon shinkafa
za a iya cin shi da la'amala.
To
da sakwara wasu na so wasu kuma su ci shi da samo wasu za su ci shi da tuwon shinkafa
haka.
Eh
kuma ana iya yin wannan miyar
da rufawa kin za ka ci shi da tuwon shinkafa shi kuma bai rage zai ci shi da amala ko
sofara. Ana iya sa man gyada ko kudu da sirri manja?
Eh to in kai da man gyada fari sal zai
wato ba zai yi wannan jam da ake bukata miyar ta nuna
cewa yin ci amma ita kuma manja kin ga za ta ba ki kyakkyawan
kala
sai har zai sa ki ji ni ona tsinkewa.
To da fatan uwar gida za ta gwada shi ma wannan girki.
To To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown, tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Shirin su BOA misali na ba. Muryar Amurka ya wuce.